This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yako makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 15 ga watan Agusta shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To baba, Amurka da sauran muhimman kasashe masu shiga tsakani irin Masar da Qatar na bada himma wajen ganin Isra'ila da Hamas sun cimma yarjejeniyar kwance damara. Ana danganta saurin dannawa cikin kasar Russia da sojojin Ukraine suka yi da tsabar kwarewar hukumar leken asirin Ukraine din da kuma ingancin makaman yakin da Amurka ta samar ma Ukraine. Sannan kamfanin manhajar Google ya ce wata kungiyar kasar Iran mai alaka da dogarawan juyin juye halin kasar na kokarin yin kutse ga akwatin sakonnin internet na wasu muhimman mutane a Amurka.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa a jamhuriyar Niger an tabbatar da mutuwar mutane 53 da mota ta faɗi da su a cikin wani kogi yayin da suke dawowa daga kasuwa.
Yau ne kasuwa take ceto motoci sai su tura 30. To yanzu sun zo kusa kan hanya kuma ni kogi sai ko da sun kazo ya cika da mota bi sun shigo sai sun ka kasa wucewa sai mutane ruwa sun kaje kirgin su sun ka tafi da su.
To yayin da wasu 'yan Najeriya musamman masu sana'o'i ke cewa zanga-zangar da aka yi a kasar babu abin da ya janyo illa asara, wani lauyan kare haƙƙin ɗan adam shi ko cewa yake.
Tabbas zanga-zangar ta biya kudin sabulu tun ma kafin a fara, saboda amfanin zanga-zanga ko manufan zanga-zanga shi ne ana so a yi don a sanarwa da mutane da al'umma da gwamnati abubuwan da ya fi damun al'umma da kuma talakawan gari.
Muna kuma dauke da tattaunawa da wasu matasa da ke halartar shirin koyar da matasan salon shugabanci na yali da ake yi a nan Amurka. Kamar kowace safiyar Alhamis, yau ma muna tafi da shirin domin iyali na Alheri Grace Abdu. Shirin da yau zai ci gaba da duba batun dokar kare kananan yara a Najeriya. Amma bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Amurka da sauran muhimman kasashe masu shiga tsakani irin Masar da Qatar na bada himma wajen ganin Isra'ila da Hamas sun cimma yarjejeniyar kwance damara don kawo ƙarshen yakin da aka shafe watanni wajen goma ana yi sanadiyar harin da Hamas ta kai kan Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba bara. Hamas, wadda Amurka ta ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci, ta bayyana cewa ba za ta halarci zagaye na baya-bayan nan na tattaunawar da aka shirya yi a Doha babban birnin kasar Qatar a yau din nan Alhamis ba. Mun yi tsammanin masu shiga tsakanin za su gaya mana cewa Isra'ila ta amince da tayin da aka yi, kuma ya kamata ma a duk wata tattaunawa ta kasance kan batun tsarin aiwatar da yarjejeniya ne da kuma jadawalin, amma ba kan wani abu kuma da sabo ba, a cewar babban jami'in harkokin siyasa na kungiyar ta Hamas Usama Hamdan. Fadar shugaban Amurka ta White House na nuna alamar kwarin gwiwa kan yiwuwar tattaunawar ta gudana. Ana danganta saurin dannawa cikin kasar Russia da sojojin Ukraine suka yi cikin mako guda da tsabar kwarewar hukumar leken asirin Ukraine din da kuma ingancin makaman yakin da Amurka ta samar ma Ukraine. Wasu manazarta na ganin sojojin ma za su iya saurin dannawa fiye da haka muddin Amurka ta amince su amfani da makamai mafiya inganci da ke wurin su. Sojojin Ukraine sun ci gaba da dannawa cikin fadin yankin Kursk zuwa jiya Laraba, wadda ita ce rana ta 9 da fara irin wannan kutse cikin kasar Russia, wanda rabon a ga irinsa tun lokacin yakin duniya na biyu. Yanzu sojojin Ukraine na rike da kilomita 1,000 murabba'i na yankin kasa da kuma ƙauyuka sama da 70 a cikin kasar ta Russia. Bataliyoyin sojojinmu sun ci gaba da kai farmaki a cikin yankin Kursk, a cewar babban kwamandan sojin Ukraine General Oleksandr Suski ga shugaba Volodymyr Zelensky a yayin wata tattaunawa ta kafar bidiyo jiya Laraba. Kamfanin manhajar Google jiya Laraba ya ce wata kungiyar kasar Iran mai alaka da dogarawan juyin-juyin halin kasar ta yi ta yunkurin yin kutse ga akwatin sakonin intanet na mutane wajen 12 waɗanda ke da alaka da shugaban Amurka Joe Biden da tsohon shugaba Donald Trump tun daga watan Mayu. Wato sashin sa ido kan barazanar kutse na kamfanin manhajar ya ce har yanzu kungiyar na ta kokarin yin kutse ga mutane da ke da alaka da Biden da Trump da kuma mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris wadda ta mai gurbin Biden a watan jiya a matsayin yar takarar shugaban kasar jam'iyyar wato a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat bayan da ya janye. Google ya ce waɗanda aka auna a yunkurin kutsen sun hada da jami'an gwamnati na yanzu da na da kuma jami'an yaƙi neman zaɓe. Wannan sabon bayanin da ya fito daga sashin nazarin barazanar kutse na kamfanin na Google ya tabbatar da rahoton kamfanin manhajar Microsoft na ranar Juma'a wanda ya bayyana cewa akwai wani yunkurin kutse ga harkokin zaben shugaban kasar Amurka na wannan shekarar daga wata kungiyar kutse ta kasar Iran.
An jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniyan, amma kafin nan yanzu ka a jamhuriyar Niger ana cigaba da neman gawarwakin mutane da ruwa ya ja su a garin Dan Ali Gabda Talamasis a cikin jihar Tawa inda aka tsamo kusan gawarwakin mutane 53 a yanzu tare da ceto mutane da suka nitse a cikin ruwan a lokacin dawowarsu daga kasuwa. Kuma tuni hukumomin jihar da ministar agaji ta kasar suka garzaya zuwa wannan yankin. Ga dai Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
Yanzu haka dai rahotannin da muke samu daga hedikwatar jihar Tawa, ministar agajin gauga ta kasar jamhuriyar Niger da gwamnan jihar Tawa sun garzaya zuwa garin Dan Ali da ke kusa ga garin Talamses a cikin jihar ta Tawa inda kogin da ke wannan yanki ya yi awan gaba da waɗansu motocin 'yan kasuwa da ke dawowa daga kasuwar Talamses. Inda suke wannan lokacin hakimin garin Talamses ya ce sun kai tsamo gawawwaki 53 da ceto mutane ne tara da ransu kamar yadda ya yi mini ƙarin bayani ta wayar salula.
Sunana Raliyu Abdul jiya da marci da yamma zan ce maka akwai motoci wannan da sun kato nan kasuwar Talamses. Yau ne kasuwa take cito motoci sai su taho tura talata. To yanzu sun zo bisa kan hanya ko ni ko giri sai ko da sun ka zo ya cika da mota biyu sun shigo sai sun ka kasa wucewa sai mutane ruwa sun ka yi karfin su sun ka tsaye da su.
Zuwa wannan lokaci ne wannan abin ya faru.
Kusan mangaribi.
To muna yin musan kamar zuwa ke yanzu yalla mutum nawa aka gano sun rasa rayukansu.
To yanzu dai muna abinda an ka gaya muna wannan da sun ka san babban su karge mu gidan gaskiya ana ta mamu mutum 53
ana ci gaba da neman sauran gawawwaki ko kuma
akwai motoci wanda sun ka to kasuwa basu samu dama sun ka shigo ruwa ba su ketoro sai sun ka sai can da su da passenger su da mutane an tun gawa can na wani wurin da kurbi yake yake ana ci mishi garin hali da mutane wannan tun ga sune da sai sun ka tashi sai su ta yi doga gawayen mutane amma sarai masu ciko su insha Allah.
Kamar an kai ceto mutum nawa waɗanda ke da rai?
To da sayan nan da yankin ne an ce mana an ceto mutum tara waɗanda su an tabbo su ne bisa ita ce an yi dosu amma akwai waɗanda sun kai ta su da kansu ba sai da an ceto su.
Wani mazaunin garin na kusa da yankin Dan Ali yana cewa wannan kogin daman fa ba abi ta cikinsa da zaran ya kwaso ruwa.
Dama garin Ali kullum in ya ɗauko ruwa gaskiya motoci ba su shiga. To gaban ga karo daidai ramon ayi ya dauko ruwa sai duka motocin suka shiga sai suka mutu ciki suna nan ciki sai kuma ga wasu ruwa kuma tahe masu yawa da ƙarfi kuma sai suka zukkuce motocin da fasajin ciki to shine daga ga sanadin suka mutu hakan ga.
A lokacin hada wannan rahoton muna samun labaran da ke cewa shugaban kasar ta jango
jamhuriyar Niger Brigadier Abdurrahman Chani bugu da kari shugaban majalisar ceton kasa ta CNSP ta soja mai mulkin kasar ya aika da sakon ta'aziyya ga mutanen yankin da wannan FTLA'in ya afka ma tare da kai musu agajin gaugawa Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
ta gaida Haruna Mamman bako da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga Ibrahim da karin labarai
to baba bayan da garin Unguro Soye dake karamar hukumar Bama ta jihar Barnar Najeriya yayi shekaru sama da 10 karkashin yan Boko Haram da suka kwace shi yanzu an samu tsugunar da iyalai wajen 500 a garin kuma za a ci gaba da yi a wasu sabbin gidajen da gwamnatin jihar ta ginawa ko take kuma ginawa da suke bayyana ma wakilin muryar Amurka Ibrahim Mustafa yadda suke ji bayan sake tsugunar da su da aka yi wasu daga cikin mutanen sun nuna mutukar farin ciki tare da alƙawarin kama sana'a da kuma noma ga dangadan
yayi mana alƙawari cewa zai gina mana gida ya gina ya kama mana kungin alƙawarin sai Allah ya cika masa sana shi ma
wa yanzu haka makamai zai kuka birnin da nake ji kamar yi kuka nagode insha Allah za mu kokwarta mu ma za mu noma insha Allah ba za mu sa shi kunya ba
san da mai noma su tuna kirma bula ne fandiyana kinum ya fandiyana kai gariya
a jawabin sa shugaban hukumar tsugunar da mutanen garin Abba Jato ya bayyana farin cikin sa da ma godewa gwamnatin jihar Borno wajen samarwa al'umma yankin gidaje da makarantu da sauran abubuwan bukatu
insha Allah in the next 2-3 months we shall complete
a jawabin sa gwamnatin jihar Borno Baba Gana Umar Azlim ya bayyana cewa nan da watanni biyu zuwa uku zai sake gina sauran yankunan da yanzu haka al'ummomin su suka gudu saboda rashin tsaro da hare-hare da ake kai musu Ibrahim Mustafa muryar Amurka daga Maiduguri
a gaida Ibrahim
to madalla kai kuma a gaishe ka Ibrahim daga karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to madalla yanzu ko bari mu sake waiwayar rahotannin mu a daidai lokacin da wasu 'yan Najeriya musamman masu sana'o'i ke cewa babu abun da zanga-zangar da aka gudanar a kasar a kwanan nan ta kawo wato in ba asara ba saboda babu ɗaya daga cikin bukatun da masu zanga-zangar suka samu daga gwamnati ta biya musu Deji Adeyanju wani lauyan fafutukar kare dan haƙin dan adam ne a kasar ya ce tabbas kwalliya ta biya kudin sabulu a zanga-zangar
tabbas zanga-zangar ta biya kudin sabulu tun ma kafin a fara saboda amfanin zanga-zanga ko manufan zanga-zanga shine ana so a yi don a sanarwa da mutane da al'umma da gwamnati abubuwan da ya fi damun al'umma da kuma talakawan gari to abin da ya sa na ce zanga-zangar nan ta biya kudin sabulu shi ne ko kafin a fara zanga-zangar ranar August daga watan August kowa a kasa ya riga san cewa ga abubuwan da ya damu mutane kuma ga irin jaran da ake bukata da duk abubuwan da 'yan al'umma suka magana cewa ana so gwamnatin ta dau mataki dan su jara kowa ya riga ya sani kuma da aka fara wannan zanga-zanga ranar daga August kowa ya san cewa 'yan zanga-zanga a kasar nan ba wanda basu fada ra'ayinsu ba ko a Kano ko a Borno ko a Kaduna ko a nan birnin Abuja da Lagos ko ina al'umma sun faɗa abin da yake damunsu kuma ya kamata a ce gwamnati ma bai kamata a zo a ce wai gwamnati ma ya bar kafin ranar zanga-zanga kafin gwamnati ta saurare su abin da ya sa kina na ce zanga-zanga ta yi tasiri kuma da ce gwamnati tana jin wahala da mutane suke ji saboda ita gwamnati saboda mutane ne ake kafa gwamnati amma wannan gwamnati bata do 'yan kasa da maimanci ba abinda ya sa kenan gwamnatin nan bata dawo da talafin mai ba bata janyo talafin da take ba electricity ba da duk sauran abubuwan da suke damun mutane da a ce gwamnatin nan tana da gaskiya irin jami'an tsaro da ta fito da shi lokacin zanga-zangar nan da take duk wayannan jami'an tsaro zuwa Sokoto Kebbi Zamfara inda muna fama da rashin tsaro ga Kaduna wurare a Kaduna da yawa al'umma ba sa iya su je wurin amma ashe muna da irin wannan tsaro a kasa shine ba kai mutanen nan Zamfara ba inda kullun basagari suke banna ana sato mutane ko daga kauyuka da duk abubuwan da yake damun mu a kasar nan ashe da gangan gwamnati take yi ba ta so rashin wannan abubuwan nan da kasan kasa suke fama da shi irin rashin tsaron nan ta daina
daji a danya juke nan wani lauya mai fafutukan kare haƙin dan adam a Najeriya abokiyar aikin mu Hawwa Sharif ta tattauna da wasu matasa daga Najeriya da suka halarci taron koyar wato wani shiri na koyar da matasa salon shugabanci a fannoni daban-daban a nan Amurka Isa Dahiru Gidan Dalla yana ɗaya daga cikin wato matasan da suka kawo ziyara a ɗakin shirye-shiryen mu a nan BOA wanda aka tambaye shi menene yake yi domin amfanin jama'arsa kafin ya halarci wannan shiri sai ya ce
abin da na karanta shine kimiyya da fasahar harhada magunguna wanda a turanci ake cewa pharmacy ko pharmaceutical sciences to da na karanci wannan abun sai ya zama na amfani da kamar ilimi na na'ura mai kwakwalwa wanda ake cewa computer da kuma ita yaran da computer din take ji nake kirkiran wasu abubuwa da nake sa ran za su zama kamar canji ga shan magani fasahar da na kirkira wadda ta sa na samu na shigo America ta dalilin wannan abun shine abin da nayi a shekarar 2023 na kirkiri wata na'ura wanda mutane wanda suke da yoyon fitsari suke amfani da ita duba da yadda maganin yoyon fitsari yayi tsada kuma babu mali a inda nake sai Allah ya taimake ni na kirkiri wannan fasaha wadda ta zama kusan a fadin Africa ma babu wannan abun da aka yi irin wannan to wannan abun sai ya bani dama ya zama na samu gurbi a cikin waɗanda za su zo daga Africa su zo America domin su koyi fannin da ya shafi kasuwanci na irin waɗannan abubuwan wanda ake ce mai wearable device ma'ana abubuwan da zaka sanya wa jikinka wanda za su zama kamar su ne canji ga shan magani to wannan shine kamar abun da ya sa na samu shiga cikin wannan tafiya
na'am masha Allah to bari mu bari ka numfasa mu dan ƙara zagayewa wurin Zakariya Haruna Liman Kaura tunda shi yanzu ya dan numfasa sai mu dora da shi mallam Zakariya Haruna menene ka koya a wannan karatu ko wannan bita da kuka zu kuke a nan Amurka karkashin wannan shiri na yale
dama gaskiya abun da nake can gida muna yin kokari mu ga mun fadakar da mutane akan ita mincece demokradiya sannan kuma muna yin wayar da mutane akan su san yancin kansu a gida akan harka ita bin demokradiya sannan kuma su shiga cikin harkokin demokradiya da kuma siyasa yanda za su iya kawo canji so da muka zo nan ya dama akwai fanni daban-daban so ni an mun zo mun yi training a fannin ita demokradiya din yanda za a dinga yin ba mu training so abin da muka koya gaskiya mun je mun kai ziyara ga yan siyasa na America kamar mun hadu da senator mun hadu da mayo wato kamar irin shi ne lokacin da magajin gari mun ga yanda suke aiki mun ga yanda yan majalisa suke yi kuma mun je ziyarce daban-daban kamar irin na kotu so duk mun samu experience ya suke yanda abubuwan da muka ga suna yi zamu iya komawa gida domin mu ga ya mutane cewa ga yanda ake yi can sannan kuma ya kamata mu yi kokoyo da su
a gaida Hawwa Sharif da bakin nata wannan shirin na zuwa ne daga nan Washington DC ga kuma shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro kika kan ka goyiba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
ido ba ta aiwatar da kanta dole akwai mekanizm din da su za su aiwatar da ita su waye hukuma
akwai rashin ko kula da rashin sanin darajar amma tunda da amana ce to kaga da dokar da mai ne kamata a fara hukunta
tunda abu ne na al'umma a dawo grassroots mai unguwa yana da matakin da abin da zai dawo da zai taka da kaci yana da shi sarki yana da shi
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fatar iyali na lafiya Sashen farko na dokar kare hakokin kananan yara na cewa wajibi ne a ba yaro fifiko a duk batutuwa ko yanayin da ya shafi karamin yaron. Ya kuma ci gaba da bayyana cewa wajibi ne iyaye ko mai kula da yaro su ba yaron kariya da yake bukata. To sai dai kamar yadda bakin da shirin domin iyali ya gayyata domin nazarin tasiri ko akasin haka na wannan dokar a Najeriya suka bayyana, har yanzu ana yi wa dokar mummuna fahimta. Yau ma muna tare da masu ruwa da tsaki da suka hada da barista Bilkisu Ibrahim Suleiman, shugabar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano, da takwaran aikinta barista Ibrahim Shedi, tsohon ma'ajin kungiyar lauyoyi na kasa reshen jihar Kano, da kuma magidanci da ke wakilta iyaye a wannan zaman Malam Aminu Muhammad Adam. Barista Ibrahim yana bayani kan abinda dokar ta kunsa lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu dora kenan a tattaunawa da wakilinmu na birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta.
Akwai wasu daga cikin sections din da na chapter 4 ne aka dauko aka saka
na constitution,
na fundamental right. To idan an zo akalla idan abu ya shafi yaro, bayan an faɗi cewa under chapter 4, sannan kuma a ce under child, under section kaza na child act, kana ganin ka zaka san to law din nan fatana amma ba gudanawa ta kwata-kwata ba a aiwatar, ita kuma no ba ta aiwatar da kanta, dole akwai mekanizm din da su za su aiwatar da ita, su waye? Hukuma. Shi yasa ake cewa da yan sanda da tsaron su law enforcement agent, sun ga wani yaron an je an kulle shi a wani guri an gana shi abinci a abun nan, su dauke shi a rescue din shi kamar yadda law din ta kwata-kwata, haka ga akwai abubuwa masu kyau, sai a je a kai shi kuma a nemo waye responsible da ya mai wannan abu, a zo a yi prosecution nasa. Maka prosecution nisa daga nan ka fada an sani, in ma baka fada ba gobe ya fita ba zai kuma yi da shi.
Malam Aminu, barista ce yana cewa akwai karancin zartarwa daga bangaren wadanda alhakin ya sha ya do ya ratai a wuyansu, amma kudin me yasa a matsayin iyaye kuke barin yaran nan suke ragaita? Mun yadda cewa akwai wadansu marayu ne, wasu akwai rashin galibi da sauransu, amma zaka tarar da yawa kuma suna da iyaye.
Akwai rashin ko in kula da rashin sanin daraja dama.
A fahimta ta me ke kawo rashin ko in kula din?
Eh, akwai wanda
rashin sukuri ne na tattalin arziki ko ilimi ko wani abu sai.
Ai, akwai wanda zaka gani yana da kuɗin da bai je ya faro aure ko ya isa mu kuɗi sai ya je kai kuɗin aure ta kaza, amma ba zai tsaya kula da yaran ba, makarantar su, ilimin su. Akwai wanda fa yayan nasa inda zan tumakin bani. Akwai mutumin da na gani yaran ne kanana shi dai ko yin jama'ani, amma da mahaifin ya zo aka kama yara ka kai shi gun yan sanda sai ya gashi yana ta bi. To kaga da dokar da mahaifin ya kamata a fara hukunta, wa'ansu kuma za ka ga marayu ne, mahaifansu sun mutu. To kuma ka san da akwai tsari na zamantakewa, yanzu da ko irin kayan sallah za a ce a haɗa duk da ƴaƴan makwabta a yi shi, amma yanzu za ka ga rayuwar kowa ya koma nasa da nasa.
Barista Bilkisu, yanzu bayanan da suka gabata da ma tattaunawa da kuka yi a taron kunnan na kungiyar lauyoyi mata din nan, kun gamsu cewa wannan doka ta kare muradin yara ba a aiwatar da ita yadda ya kamata ba, duk da cewa tana kasan nan ta Najeriya shekaru 20 baya, waɗanne matakai kuke ganin ko kike gani ya kamata a ɗauka don ta yi tasiri?
Matakan da za a ɗauka suna da yawa. Na ɗaya, ita kanta gwamnati ta yadda cewa akwai political will,
akwai himma da
akwai himma na za ta aiwatar da wannan dokar. Na biyu, a samu duk abubuwan da dokar take bukata, kamar yanzu ko da ana cewa ta samu contradiction da constitution na kafa family court, ai kokari a resolve wannan, ko na ji ma dai a resolve wannan issue na family court, din da naga already wasu state din an je sun fara. Saboda ita dokar tana bukata ba so take in an kama yaro ko ka kama iyaye a kai su wani wuri can ba, a'a wasu masana ne na musamman na harkar iyali
kwararru
su za su handle, kuma yanayin ita kotun ba a daukan dogon lokaci na dogon zango, wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza, saboda sha'ani ne na maganar jinin al'umma. So ana bukatar ma'aikatan da za su yi wannan ma'aikatan training a kafa kotun, kuma ya zama duk wasu abubuwa da ake bukata na aiki gwamnati ta samar da su, sannan a su kansu tunda abu ne na al'umma, al'umma a dawo grassroots. Kaga mai unguwa yana da matakin da abin da zai fi
rawar da zai taka
da kaci yana da shi, sarki yana da su amma wai amma sai naga abin an maida wai implementation wai ya koma local government. Local government kuma a cikin da ita kan da dokar tana da wasu matsaloli wanda ni lokacin da aka fara meeting na farko na yaya za a fara implementing da aka fara ne raising wannan issue naje in aka zo magana chairman da yake shi zaben sa aka yi kuma lokaci gare shi yana gamawa zai tafi kuma wasu zaka ga dabi'un su ko abubuwan su ba wai damuwa suke da ci gaban al'umma ba ka gane
alƙiblar rayuwa
ta mulki su su mulki ne ko wani ne da a tashita a
zuwa wuce da
yawa to kamata in waɗanda suka fi zama dab da al'umma shi ne unguwa ga dayayi dama a gidan su ya saba baban shi yana sulhunta iyali ya saba in bako yazo baban shi ya gani zai za a zo wurin baban shi shi ma abin yazo kan shi idan matsala ake da shi unguwar su wurin su za a fara zuwa so ya riga saba da matsalolin al'umma su ya kamata a ce an sa a gaba wajen implementation na aiwatar da wannan doka daga farko amma wai abun mamaki sai naga an sa wai chama
barista ce di barista Lucy ta yi magana akan aiwatar wannan da sauransu amma abun dubawa shine gwamnatin Najeriya ko majalisar dokokin Najeriya sun amince da wannan doka shekara 20 baya baka ganin su ma akwai gazawa ko kuma nuna halin ko in kula daga bangaren ita misali gwamnatin tarayya tunda abin da kika amince da shi cikin shekara 20 kamata sai a ce watakila da ta yi amanna da abin ko watakila za a samu canji
za a iya cewa da gazawar amma kuma ba za ka dauke ka babba ba dalilin kuwa shine saboda wannan dama da take karkashin dokar na cewa kowace jaha ta je ta yi ta da a ce absolute doka ce wadda kawai za a aiwatar da ita daga gwamnatin tarayya to sai a dora gwamnatin tarayya ne fi 100% a kan wannan abin amma tunda doka tana da wannan togasiyar to ba za a dora musu laifi 100% ba sai dai a dauko a dora wa jihohi kuma tunda in ka duba za ka ga duk abubuwan da dokar nan ta zo take addressing ai jihohin su suka fi zama ya fi shafa
kai kai
kuma a tattaki
to amma bayan ma majalisar ɗinkin duniya ta zo da wannan kuduri a yanzu ba akwai kasashen da basu ma rungume ta ba basu ma yi maraba da ita ba
cikin su akwai kamar irin su kasar Amurka za ka ga da yawan lokuta ana yin doka ne sakamakon afkuwar abubuwan da dokar za ta magance yanzu a kasashe irin su Amerika za ka ga akwai ƙarancin abusing ɗin haƙƙin yara saboda haka mu nan da muke da abin rampant ko kuma yayi yawa mun ba su buƙatar aiwatar da dokar sama da su kun san aiwatar kuma maybe akwai dokoki da suke da shi wanda duk yayi kwabarin din irin waɗannan abubuwan da suke cikin dokar shi ma zai yi tasirin wajen cewa ba lallai sai sun aiwatar da ita ba amma idan ka ɗauko ƙasa irin ta Najeriya za ka ga ko da muna da dokokin da suka ya kamata a zo a kawo wani abu da zai jinjina a ɗan baƙa abu to ni na gan wannan shine dalilin da yasa wasu daga cikin kasashen ba su damu da shi yasa ma nake so da wannan zaka gane cewa ita dokar ba doka ce da ta shafi addini ba kuma wani abu wani aƙida ko wani abu da tun ka ga samu da kasan saka in da kamar za a ce wani abu to amma kaga doka sai aka yi shi to the wingin a samu ingantuwar rayuwar yara musamman a guraren da ake tuzartar da su ko kuma ake tuzartar da su
to ba iyakarta kenan ba idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji hanyar da bakin namu ke gani za a iya ankarar da iyaye domin su rungumi dokar da kuma ba da goyen baya da zai kai ga kafata a matakin jihohi kafin nan a madadin bakin barista Bilkisu Ibrahim Suleiman da barista Ibrahim Shedi da kuma magidanci Malam Aminu Muhammad Adam sai madugun tattaunawa Mahmud Ibrahim Kuri da kuma Dadi Balawe daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne duniya
to madalla sai dai jama'a za mu na aikin gafara ba za mu iya kawo muku labarai a takaice ba saboda karancin lokaci kuma anan ne za mu nade tabarban mu mu koma gefe sai kuma canza hantsi za ku ji maimaicin wannan shiri sannan wato da karfe 3 za ku ji wasu wato karfe 3 agogon Ghana kenan 4 agogon Nigeria za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daji Balawi wanda ya shirya ya bada umurni da ma injiniyan mu na wannan safin Sheikh Zubair Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.